Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya jin mu ta Alpha Radio a Kumasi dake kasar Ghana. Sannan kuma za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 7 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, ƴan jam'iyyar Democrat sun karbi rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka a zaben rabin wa'adi da aka yi, yayin da ƴan jam'iyyar Republican suke ci gaba da rike da rinjaye a majalisar ta dattawa. Wani jami'in cocin Presbyterian a kasar Kamaru ya ce an saki ɗaliban nan 79 da aka yi garkuwa da su da aka sace su a ranar Litinin da malamin makarantar su. Za kuma ku ji cewar an dakatar da shirin ganawar nan ta sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji irin abubuwan tarihin da suka faru a zaɓukan rabin wa'adin da aka yi jiya a nan Amurka. Bayan haka, za ku ji cewa an sako wasu ɗalibai sama da 70 da aka sace a yankin Bamenda da ke ƙasar Kamaru a yau Laraba, kamar yadda kuka ji a kanin labarai. Sannan za ku ji cewa wata motar sojojin jamhuriyar Niger ta taka nakiya a yankin Tilabiri har an samu hasarar rayuka, wasu kuma sun jakkata. Muna kuma tafa da sharhin da wani masanin harkokin tattalin arziki ya yi game da dangantakar da ke tsakanin ƙarin albashin ma'aikata da hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin Himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da wuni. ƴan jam'iyyar Democrat sun karɓe rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka a zaben rabin wa'adi da aka yi, yayin da ƴan jam'iyyar Republican suke ci gaba da rike da rinjaye a Majalisar Dattawar Ƙasar. Ya zuwa safiyar yau Laraba, jam'iyyar Democrat na gaba-gaba a yunkurin da take yi na lashe kujeru 26 waɗanda a baya ƴan Republican ke rike da su. Duk da cewar ba a kammala ƙidayar ƙuri'un ba, amma dai alamu na nuni da cewar suna iya samun kujeru 230 cikin kujeru 435 na Majalisar Wakilan Ƙasar. Daga cikin waɗanda suka yi nasara, har da waɗanda wannan shine karo na farko da suka ci zaɓe, da suka haɗa da mata biyu waɗanda asalinsu Amurkawa ne, inda ɗaya daga cikinsu ta bayyana cewar ita 'yar Maɗugo ce. Sai wasu mata biyu waɗanda suke musulmai za su shiga cikin jerin mata 100 da za a rantsar a Majalisar Dattawa ko Majalisar Wakilai a watan Janairu. ƴar jam'iyyar Democrat Nancy Pelosi ta shaida wa taron magoya baya a nan gundumar Columbia cewar godiya gare ku baki ɗaya. Daga zaben daga gobe, idan Allah ya kai mu talata, za a ga sabuwar Amurka. A ita ke ta bayyana da ita ce mace ta farko daga jihar California da ta zama mace ta farko da ta rike matakin kakakin Majalisar Amurka a shekarar 2007 zuwa shekarar 2011. Ta kara da cewar nasarar da aka samu ta ranar Talata ba wai kawai nasara ce ta 'yan Democrat ko Republican ba, nasara ce da za ta maida hankali akan mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma bibiyar abubuwan da gwamnatin Donald Trump ke yi da suka kaucewa kundin tsari don daidaito. Ta kara da cewar wannan nasara da suka samu da za su haɗu da za su yi aiki, 'yan Democrat za su yi ƙoƙarinsu su ga cewar sun yi bibiyar duk abubuwan da ya shafi gwamnatin nan ta Donald Trump. Za su yi bincike da suka haɗa da kuɗaɗen shugaba Donald Trump da kuma zargin da ake masa na haɗin baki da ƙasar Rasha wajen magudin zaben da ya bashi nasara a shekarar 2016. Pelosi ta kara da cewar ta shaida ma magoya bayanta a lokacin taron da inda take bayyana musu cewar ɗan Republican baki daya za su yi kokari su ga cewar basu soke duk wayansu dokoki na kasar waɗanda suke a da ba za su yi kokari su ga cewar sun kare wannan kuduri wanda ke ba mu ƴan ƙasa damar samun magunguna cikin rahusa kana da inshorar lafiya da Amurkawa sama da miliyan 130 ke cin gajiya sashen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC Wani jami'in cocin Presbyterian a ƙasar Cameroon ya ce an saki ɗaliban nan 79 da aka yi garkuwa da su tare da shugaban makarantarsu. A ranar Litinin dai aka sace ɗaliban a garin Bameda a yankin arewa maso yammacin ƙasar yankin da ƴan aware suke ƴan sa kai wanda suke magana da harshen Ingilishi. Wanda kuma suke fafutukar ganin sun balle daga gwamnatin yankin da ke amfani da harshen Faransanci. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewar ɗalibai 78 aka yi garkuwa da su yana mai cewar wani limamin cocin Presbyterian ya faɗa mishi cewar ɗaya daga cikin waɗanda aka sace malami ne wanda a da ake tunanin ɗalibi ne. Kuma har yanzu yana hannun masu garkuwa shi ma shugaban makaranta yana hannun ɗan bindigar. An dakatar da shirye-shiryen da aka gudanar dangane da ganawar da za a yi tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da wani jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa da aka shirya za a yi a New York a gobe Alhamis. Da safiyar yau ne a ma'aikatar ta fitar da wata kasida wadda ke nuni da cewar an dakatar da wannan ganawar inda ta ce za a sanar da sabuwar ranar da za a yi wannan ganawar wanda dai ba a faɗi kowace rana ba ce wa zuwa yanzu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da nan Amurka. An yi abubuwan tarihi da dama a zaben tsakiyar wa'adi da aka gudanar jiya Talata a kasar. Abokin aikinmu Aliyu Mustafa Sokoto ya duba mana wasu daga cikin su.
A daidai wannan lokaci da muke son mu ba ku alƙaluma na wasu daga cikin abubuwan sha'awa da suka faru a wannan zabe na tsakiyar wa'adi da aka yi a Amurka a Talatan nan. Muna sa a san cewa akwai wurare da dama da har yanzu ake samun sakamakon su ma'ana ba su kammala ba amma dai abin da aka tabbata a zuwa yanzu shine cewa yan jam'iyyar Democrat sun kwace majalisar wakilai ta Amurka a daidai wannan lokaci da muke ba ku wannan rahoto suna da kujeru 222 yayin da yan jam'iyyar Republican suke da 199 to amma yan jam'iyyar ta Republican sun rike majalisar dattawa gam zuwa yanzu dai suna da kujeru 51 yan Democrat kuma suna da 45 abubuwan tarihin da suka faru a wannan zaben sun hada da cewa akwai mata fiye da 100 da suke kan hanyar su ta zuwa majalisar wakilai ta tarayya a Amurka wanda hakan bata taba faruwa ba sannan a karon farko akwai mata musulmi guda 2 da aka zaba daya Rashida Tlaib daga jihar Michigan da kuma Ilhan Umar daga jihar Minnesota da su ma za su zama sababbin yan majalisar wakilan tarayya wanda hakan bai taba faruwa ba jihar New York ta bada mace ta farko mafi karancin shekaru yar shekaru 29 da haihuwa Alexandria Ocasio-Cortez wacce ita ce za ta zama matashiya ko kuma yar majalisa mafi karancin shekaru a tarihin Amurka da aka taba yi sannan jihar Maryland ita ma ta yi abin tarihi domin Larry Hogan gwamnata na yanzu nan kuma wanda zai ci gaba da zarcewa shine dan jam'iyyar Republican na farko da aka zaɓa har sau 2 tun shekarar 1954 ha kuma an yi abin tarihi domin an zaɓi mata a karon farko a matsayin gononi a jihohi irin su jihar North Dakota inda aka zaɓi Kristi Noem da kuma jihar Maine inda aka zaɓi Janet Mills a matsayin gononi mata na farko na wannan jihohi jihar Colorado kuma ta zaɓi mutum na farko wanda ya fito gaba gadi a duniya ya bayyana kowa cewa shi ɗan luwaɗi ne wato Jared Polis bai boye ma kowa ba sannan kuma akwai jihar Texas wacce a karon farko ta aiko mata guda 2 wanda dukkansu ƴan jinsin Latina ne wato masu amfani da harshen Spanishanci da suka haɗa da Veronica Escobar da kuma Sylvia Garcia sannan kasan nan ta Amurka akan ce Indiyawan daji suka fara kafata a wannan shine karo na farko da aka samu mata guda biyu da za su zo su wakilci wajensu wannan mutane din wannan sun fito daga jihar New Mexico wacce ta aika da Deb Haaland da jihar Kansas wacce ta aika da Sharif Davis sannan kuma a karon farko za a samu su jihohi da wannan shine karon farko a tarihin su da suka taba aika ko kuma zaben mata bakaken fata domin su wakilce su a majalisar tarayya wannan sun hada da jihar Connecticut da ta aika Johanna Hayes da kuma jihar Massachusetts da ta zabi Ayanna Presley to wannan shine sakamakon da muke da shi a hannu a yanzu idan mun samu karin sakamakon za mu kawo muku shi Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington
Madalla a gaida na Sokoto yanzu kuma zamu je kasar Kamaru a yau ne maharan da suka sace dalibai 79 a wata makaranta dake birnin Bamenda a farkon makon nan suka sako su daliban sun dawo lafiya kuma ana ci gaba da gudanar da bincike akan lamarin wakilan sashen Hausa Muhammad Awal Garba ya hada mana rahoto
Da sanyin safiyar yau din ne da ƴan bindigan ƴan awarin ƙasar Jamhuriyar Kamaru waɗanda suka kwashe dalibai guda 79 haɗi da shugaban makarantar da kuma mai gadi da direban suka sako su a birnin Bamenda na garziya domin jin ta bakin shugaban rundunar jami'an tsaro na jihar Arewa maso yammacin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Kanal Yusuf kan yanda aka yi ƴan bindigan suka sako daliban
mata 38 ne maza 40 da kisa da su hudu
yanzu haka suna cikin koshin lafiya ko
suna kokin lafiya suna komai ana mun ba su abinci suna ci da an juma za mu kai su doctor a duba su taking
na'am wato ba wato su ma ba su yi musu komai ba kenan
eh ba su yi musu amma na ga sun ji tsoro don mun sa abin nan dewa mun yi dauki tanaji sosai shi sa sun ji tsoro mutane sun ga tanajin da karfi za iya sai suka yi bar mutane
na'am wato ba tare da wani negotiation da aka yi ba ko na wani
ba wani negotiation sun ga tanajin ne don mun turo abu dewa na
Alhaji Mutari Bamenda ya daga cikin masu fada aji a bangaren na ƴan awarin Ingilishin kasar.
Eh a yanzu dai ana bincike an saka likita su dan bincike yaran a gani lafiyar su kuma ana dan yi musu dan interview dan tambayoyi a ji yadda aka rike su da sauransu saboda a tabbatar da cewa sun fita cikin koshin lafiya ko ba haka ba amma tun da yaran na magana sun zo kuma gabaki ɗaya ba mara lafiya cikin su sai mu ce sun zo dai da lafiyarsu
a to yanzu ku a matsayin ku a mutanen wannan sashin me kuke kokarin yi game da sako waɗannan yara da aka yi kowane matakai za ku dauka saboda kar haka ya sake faruwa
mu dai muna farin ciki an sako yara kuma muna kiran ita gwamnati ta dada ƙara tsaro a kusa da makarantu da sauransu amma farkon abin ba tsaro bane ma shine gwamnati ta yi kokari a sasanta abin da yake faruwa don aka sasanta ba za a kama yaron wani ba ba za a dauki wani malami ba ba za a hana mutane zuwa kasuwanci to saboda haka amma gwamnati sasanta barayi ba za su iya shiga cikin abin ba ba za a ce kuma yan bindiga daɗi ba ba za a ce kuma su yan aware ba sai dai a ce a yanzu a yi bincike a gani waye ka shigo suka taɓa mana yaro
Na ci nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin wata ɗaliba wanda aka yi awun gaba da su ɗin.
Eh sun kwashe mu sun je sun tara mu a wani babban ɗaki akan nan amma kuma ba su yi mana komai ba gaskiya.
Sun ba ku kulawa sun ba ku abinci da ruwan sha?
Eh sun ba mu abinci sun ba mu ruwan sha sun ba mu kulawa kan cikakkiya ba ba su yi mana komai ba ba su dake mu ba ba su yi mana komai ba.
Da suka sako ku nan gwamnati ta ba ku wani kulawa ta wajen lafiyan ku?
Eh da suka sako mu gwamnati ta ba da kulawa domin ta turo mana da likitoci sun zo sun dudduba lafiyan mu ba komai.
To ya su manyan gwamnati na wannan bangaren sun zo domin su yi muku lale marhaba da fitowanku daga cikin wannan matsala?
Eh sun zo sun yi mana munnan zuwa kan.
To yanzu kuna hannun iyayenku kenan ba wani matsala?
Eh muna hannun iyayenmu ba matsalan komai.
Wannan al'amari dai ya zo yayin da shugaban kasar Musa Biya ya yi rantsuwar kama wani wa'adi na waɗansu shekaru 7 masu zuwa. Cikin jawabinsa an da ya ce zai yi kokari na ganin cewa ya murkushe 'yan ta'addan da suke addabar mutane a bangaren na masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila Muhammad Awal Garba muryar amurka da kasar kamaru
kuma da la'agai da Muhammad Awal Garba Daga Kamaru yanzu kuma za mu leka Jamhuriyar Niger inda wasu sojojin kasar suka rasa rayukansu yayin da wasu kuma suka ji rauni bayan da motar da ke dauke da su ta taka nakiya a wani kauyen gundumar Torodi dake yankin Tilabiri lamarin da ya sa jama'a yin kira ga hukumomin kasar akan bukatar tsaurara matakan tsaro wakilin murya Amurka Silabar Mummuna Barma ya aika mana da karin bayani daga Yamai
lamarin da ke zama wani sabon salo ya faru ne a jiya da rana a wani wurin da ke tsakanin wasu kauyuka biyu da ke karkashin karamar hukumar Torodi kamar yadda wani mazaunin karkarar wanda bai so in ambaci sunansa ba ya bayyana min ta wayar telephone
wata mota ce ta sojawa ta saka nakiya nan wani gari da ake kema Bolsi tsakanin Bolsi da Babargu nan ne suka saka nakiya ita Bolsi in cikin komin din Torodi take mutum biyu su riga mu gidan gaskiya san kungiyar sun yi mu
sojoji ne waɗanda suka rasu ko fararen hula ne
sojoji ne
ministan tsaron kasar Niger Kallamu Tari da na tuntuba ya tabbatar min da faruwar wannan al'amari yayin da jama'a ke kiran shugaban kasa akan bukatar sake duba harkar tsaro a baki ɗayan yankin Tilabiri mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso bisa la'akari da karuwar sace-sacen jama'a a yan kwanakin nan kamar yadda a jiya wasu yan bindiga suka yi awon gaba da wani bafulatani
wallahi yanayin da ake shine hannun mutane suna a gaba saboda kowane hannu suna tsoro saboda ajiyan ba akwai wani bolace da suka tai da shi an yi awon gaba da shi
shi bolacin ainihi meye ne aikin shi
to a hali gaskiya ba mu iya cewa ga aikin da aka gare shi
daga wani gari ne suka tafi da shi
daga nan dai wurin karkara tombola in Bolsi inna karkara Bolsi inna saboda wuri ne babban wuri ne mu da nan ga firman tsoro tana da iyaka da Tirafa wanga bangare kuma tana da iyaka da wurin Burkina Faso nan ga bangare tana da iyaka da department din sai zamu yi amfani da wannan lokaci mu kai kokan mu zuwa ga shugaban kasa muna roƙon shi a matsayin shi na uban kasa ya kawo mu tsoci cikin zuwan ina tamu ta toro da makarani saboda gaskiya ba mu cikin kwanciyar hankali mu annan jiha ga tamu in ba kaman bazin militar ne akai ba gaskiya matsalolin ne ba su karewa dan dai ake a kawo misali jami'an tsaro sai dan watan su dai ko dan sati su koma wasu su zo koko zo kamar wasu su ya jima wannan gaskiya kula ba su biyan kudin sabani
masu sharhi akan al'amuran tsaro irin su Abdulrahman Al-Kasim na fasara wannan sabon salo na yan ta'addan yankin Tilabiri a matsayin wata alamar rauni
an shiga wani hali na sunkuru su mayakan an ci karhin su sun kai inda nakiyoyi ne suke dasawa babu wani sauran kwargaba ta yaki gaba da gaba babu wannan kuma wani abu ne wanda sojojinmu ko na Niger ko na sauran kasashe suna buƙatar gaskiya samun cikakken horo bisa maganar nan ta sunkuru da kuma kayayyakin aiki na musamman na tantance hanyoyin da za su bi ko inda za su aza kawa a lokacin da suke cikin operation
a baya-bayan nan gwamnatin Niger a ta bakin ministan cikin gida Bazoum Mohamed ta ce ta yi nasarar kakkabe 'yan ta'adda a wurare da dama na wannan yanki da ke daya daga cikin waɗanda ke karkashin dokar ta ɓaci yau shekaru kusan biyu kenan Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
sai Najeriya a yayin da rahotanni ke nuna cewa gwamnatin kasar ta amince da maida mafi karancin albashin ma'aikata zuwa 30,000 wasu sun fara nuna damuwa akan yiwuwar hauhawar farashin kayayyaki masanan harkokin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ce ta yiwu a samun tashin farashin kayan masarufi sakamakon karin albashin amma hakan bai zama hujjar rashin karin ba ga Nasiru Adamu El-Hikaya da karin bayani
Yushau Aliyu a matsayinka na masanin tattalin arziki an kara mafi karancin albashi zuwa Najeriya kuma naira 30,000 to da dama kan ce in an yi wannan yakan kawo karin farashin kayayyaki a kasuwanni ku masana me za ku ce
yana iya daga farashi na farko muna kallon sa a matsayin dokar kasa wage bill akwai kasashen da ke daukan shi ba sa yin karin ya dauki dogon lokaci saboda irin abin da zai haifar a tattalin arziki akwai kuma kasashen da ke daukan sa irin na Najeriya bayan shekara 5 a canza karin albashin yakan kai kusan kashi 50 zuwa abin da ya sama tun da ya shafi ma'aikata na gwamnati ya kuma shafi kamfanoni to su kamfanoni fa akan abubuwan da suke yi ne sukan kara farashi to karin farashin da za su yi akan abubuwan da suke domin su samu wannan kudaden da za su kara ma ma'aikatan su to tannan ne yakan shafi farashin wasu abubuwa da ke fitowa daga hannun kamfanoni ko kuma abubuwan da ake a cikin kasa to amma duk da haka mu a matsalin mu na masu sharhi a tattalin arzikin kasa ba zai yi a hana kuma karin ba saboda doka ne take a yi shi to amma hukumomi suna da zaki in ka kula wannan karin albashi ya samu shekara daya ana ta duba yanda za a yi shi amma idan ka duba hawan farashin kuma da ya shigo matattalin arzikin kasa na shekara kaman 4 da suka wuce tun 2015 lokacin da ya kamata ai karin albashin to ai karin albashin ba amma ba a taba samun hawan farashi wanda ya girma sosai tun daga kashi 8 cikin 100 har ya kai kashi 18.3 cikin 100 a cikin wannan tsakani duk da ba ai karin albashi ba kaman yanda aka canza farashin man fetur wanda ya shafi zirga-zirgar mutane farashi na dala ya shafi abubuwan da ake shigo da su kasan ko kuma abubuwan da suke da alaka da kudin Amurka wato a wajen canji akwai hawan farashin da shi ma yazo karancin wasu abubuwa da suke kasuwa kamar abinci musamman da aka yi cire wasu abubuwa aka ce kasan ba za ta shigo da su ba sannan kuma ba a samar da su a cikin kasan ne yadda farashi zai daidaitu ba to duka waɗannan su abubuwa ne waɗanda ke daga farashi amma kowa ya danganta da irin daga abin da aka yi misali kamar albashin da aka daga daga 2018 zuwa 2030 in ka kula an samu karin sama da kashi 50 cikin 100 wanda zai daga farashi shine banda karin albashin da zai shafi ma'aikatan gwamnatin tarayya akwai na jihohin yaushe za su kaddamar yaushe kuma za su fara biya wannan daban har kuma za a duba a ga su kamfanonin daga wace rana za su fara biyan nasu kuma daga wanne lokaci ne za su daga farashin to yana da kyau gwamnati ta maza-maza a duba abin da suke yi da kuma irin ribar da suke samu har da irin harajin da aka daddora ma waɗannan kamfanoni to sai an bi irin waɗannan abubuwa an yi nazarin su sosai-sosai
Bishop Aliyu ka bayyana cewa a baya duk da ba ƙara albashin ba amma ga wasu dalilai da suka sa farashin kayayyaki suka yi sama wannan karo kuma wannan ƙari zai iya faruwa ne a hankali za ga tasirin a kasuwa ko ba za a iya kauce masa ba
ya kauce mu karuwan farashi ba sai dai ba zai zama ya daga kaman yanda karin farashin mai zai canza hawan farashi ba saboda kaman yanda nuna maka karin albashin nan a hawa-hawa ne akwai karin albashi na gwamnatin tarayya haka kuma yana da alaka da jihohi da su ma yanda za su fitar da nasu su biya akwai kuma na kamfanoni su kuma kamfanoni su ma zai nuna daga sanda suka fara karin albashin nasu da kuma inda za su nemo kudaden wanda shine zai canza farashin abubuwan da su ke sai da a cikin kasuwa jama'a ke siya
to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 10:22 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
himma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa yau ku bako mu ta wannan rana mazauniyar jihar Pennsylvania da ke nan ƙasar Amurka kuma bari mu bar bakuwar tamu ta gabatar da kanta
to ni dai ta tesa wani lakwal tesa kuma na yi lakwal nan ya mai kuma na yi aikin ya mai tayin taho nan ina cikin aiki ma na taho nan ga na shi taho nan Amurka da zama
to da kike yi wani ina aiki nike yi mai kakin ki zo nan Amurka
na yi aiki minister ten plan da finance
to daga baya sai ki zo Amurka yanzu a takaice shekarun ki nawa a nan Amurka
ni yanzu shekara na 15 nan ga Amurka
to ya kiga rayuwa a nan Amurka take
rayuwa Amurka in ka saba ba ta da wani matsala mutum da ya san wurin shirka ka san wurin mutaka ka san abin da ya kawo ka kuma in ka san wannan rayuwa ba za ta maka wahala ba kar ka shiga wani karan bani kar ka taka doka kasa abin da ya kawo ka kai aikin ka ka zauna kurum
to yawancin mutane suna barin kasashen su a Afirka musamman mu Hausawa sai mu je kasashen waje domin samun sauyin rayuwa ga ganinki wani kira gare ki ga matasa wanda a yanzu ka suna Niger maza da mata wanda suna sauraron mu kuma su ma suna so su kamo hanya su zo nan kasashen Turai domin samun sauyin rayuwa
to kasan mutane in ka abinda za ni ce musu to mutum da yanzu ya so ya rayuwa ya san wace irin zawa zai kuma gaskiya ba dan yanzu abubuwan duk ba irin na da bane duka sun sassauya inda mutane suke tamaha duka ba haka nan bane ba babu kamar abun yanzu akwai wahala ba kamar da ba da in mutane ma da sun zo ga aiki nan ko ba ka takarda ni da nan zo na aldo milkin mutane ba su takardu amma suna ta aiki to yanzu ba haka nan bane yanzu sai da takarda harka dai ta dai yanzu ta sauya kina jume ni ya tahowa ma ya san irin shigowa da zai ko ya kokari ya shigo da takarda amma wa wanda ya sa so yazo babu takarda akwai wahala to ba gaskiya ba
to wace jiha kike anan America
ina Harrisburg Pennsylvania
kuma kice ke ɗan Niger ce to can inda kike akwai ɗan Niger da dama
anan kike muke ɗan Niger kamar muna gida
suna samun dama komawa gida ko ku
eh da yawa na komawa gida da zama da yawa kuma suna zuwa suna takardu dan yanzu barkalla mutane na samun takardu ba kamar da ba yanzu da yawa na takardu suna zuwa eh ka tare ka gano gida ka dawo
in kike samun takardu kamar yaya suke samun takardu wace hanya
to wasu na bin hanyar army wasu na bin hanyar refugee me yanzu na arman da ne mutane ke yi suke samu shine ke ba su takardu suna arman ɗan ƙasa da annan wurin
to wa'annan wanda suka samu takardu in sun koma gida suna taimaka ma ƴan uwansu suna taimaka ma al'umma suna taimaka ma tattalin arzikin ƙasar
suna yi sosai suna taimaka ma dama mutane da yara suke nan ai da su taimaka ma wasu ne dan su taimaka ma mutane ne dan mutum dole in kana nan ka taimaka ma wani in baka taimaka ma wani ka taimaka ma wani dan ka zaman su nan yana da umhani sosai yana da umhani tunda kana taimaka mutane da yawa gida ko ka taimaka ma iyalan iyaye uwayenka ɗiyanka vraiment akwai dai umhani
kash Hajiya Halima Bako lokaci ya ɗaga mu na hannu masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
kuma da Allah yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email saƙonmu na farko a yau ya fito daga Comrade Mansur Baba Wuro na Fada inda yake cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ina ce ƴaƴan jam'iyyar Democrat murnar samun rinjaye a majalisar wakilan ƙasar Amurka saƙonmu na gaba ya fito daga Baban Abdulhamid Bashar Kansila Birin Daji jihar Kebbi Nigeria inda yake cewa Assalam murya Amurka maganar gaskiya al'ummar ƙasar Amurka sun cancanci yabo da jinjina ganin yadda suka gudanar da zaben tsakiyar zango na ƴan majalisu ba tare da wani tashin hankali ba ko sace akwatin zabe da fatan ƙasashen mu na Afrika za su yi koyi da zaben ƙasar Amurka da ya gudana to kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
to Maryam ƴan jam'iyyar Democrat sun karbe rinjaye a majalisar wakilan Amurka inda su kuma ƴan majalisar ƴan Republican suke rike da rinjaye a majalisar dattawa yanzu sai a yau safiyar nan jam'iyyar Democrat na gaba-gaba a yunkurin su da suke yi na lashe kujeru 26 wanda zai ba su damar su ci gaba da rike rinjaye a wannan majalisa ana kuma sa ran za su iya samun kujeru kusa 230 cikin kujeru 435 na majalisar wakilan ƙasar. Wani jami'in cocin Presbyterian a ƙasar Kamaru ya ce an saki ɗaliban nan 79 da aka yi garkuwa da su ake tsare da su wanda ware suka kama su a ranar Litinin da ta gabata.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Dan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.